غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولا ساهية لتنين a yau muna 14 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda haka yin ya dace wa 26 watan 4 miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tarjamar ma'anonin Alkur'ani mai girma, wanda ajiya mun tsaya ƙarshen sura ta ko kuma cikin suratul ma'un, wanda yau ma za mu dasa a cikin ta insha Allah ta'ala aya guda ɗaya ta rage mana a ciki. Kenan idan muka saurari abinda wannan aya ta kumsa insha Allah ta'ala sai mu je zuwa ga sura ta gaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan ya zargi dukkan waɗanda suka kasance suna da hali na ƙaryatawa da tashin kiyama, sannan kuma da rashin son ciyar da miskinai, sannan kuma da rashin yin sallah a irin yanayin da ya kamata, sannan kuma da yin aiki saboda mutane su gani, wanda kusan bayani ajiya ya taƙaitu mafi yawancin shi akan abin da ya shahi alladhina hum yura'un, waɗanda suke yin aiki saboda riya, suna aiki saboda nuna wa jama'a, wanda wannan ana ilga ta daga cikin mafi girman cuta wanda yake wajibi akan mutum mai imani namiji ko mace ya ga cewa ya nisanci wannan cuta ta abin da ya shahi riya, mutum ya kai ayyukan shi gaba ɗaya ya zamanto yana yin su ne don Allah. Kenan ka nisanci yin aiki saboda sa mutane su gani su yaba ka kuna makamancin wannan. Bayanai akan haka sun riga sun gabata a jiya. Aya ta ƙarshe shine fadar Allah subhanahu wataala wa yamna'una al-ma'un. Allah yake cewa wa yamna'una al-ma'un, iya daga cikin halin su dai waɗannan mutanen da aka ambata halayen su munana a baya, sannan kuma suna hana kayan aro. Wa yamna'una al-ma'un, suna hana kaya wanda yake irin na aro, imana abu ne wanda an sani a al'adance, abu ne wanda za a iya ara a maido, a yi aiki da shi a maido, amma sai zamanto wannan abu in ya saya to nashi ne na shi kadai, ba wanda ya isa yi aiki da wannan abu. Allah kullu musbaka ba wanda ya isa ya ari wannan abu. Iya daga cikin abun misali da zamu iya bugawa a irin rayuwar da muke a yau, misali kace la sai ma abin da ya shahara kan mata, misali kace wasu tukwane haka, ko wasu misali irin tire da ake amsa irin nasabga ko ko misali irin abin da ya shahi wata haiwa ko abin da ya shahi wani fantarya ko abin da ya shahi wani gatari irin waɗannan ababen da an sani a cikin rayuwar yau da gobe bi mana ana iya amsu ana iya aran su kuma a maido su matakar dai mutumin nan da zai ara mutum ne wanda yake iya da ajajjan hankali bi mana in ya ara zai yi amfani da shi ya kiyaye abun sannan kuma ya maido shi zuwa ga ma'abuta abun to lalle irin wannan baya halata mutum mai imani ya zamanto iya da dabi'a ta hana mutane kayan aro to irin waɗannan kaya na aro idan mutum ya zamanto a cikin dabi'ar shi yana hana su alama ce daga cikin alamun cewa lalle wannan mutumin akwai karancin imani tare da shi amma fa a daidai lokacin da mutumin da ko kuma wanda aka san din aka bata batawa take ba ta maidowa maimakon abin ya zamanto al'umma sun amfana a ita daga kanta in aka ara mata to shikenan an shawa fatiya saboda abin ba zai dawo yanda ake bukata ba imana za ta lalata shi ko ma ya salwance ko a neme shi ma a rasa gaba daya to irin wannan gaskiya idan suka zo kar ka karanta wannan aya ka ce wa yamna'unal ma'una ka dora wa mutumin da ya hana matar da an san in aka bata batawa take kenan irin wannan ba za a ba su ba abu ne wanda al'umma za su da yawa za su iya amfani da shi in aka bata ita kadai sai ta lalata shi to irin wannan baya halatta a bata sannan kuma dukkan mutumin da ya zamanto irin haka ne dabi'an shi da halin shi to dukkan wani abu kuma iya da kyau ku yi nesa da shi saboda kar ku bashi ya rika lalatawa shi mutum mai imani kamar yadda manzalla yake cewa in ka bada su daya aka bata to bai kamata ka sake bada na biyu ba la yundabul mu'minu min juhurin marratayn ba a taka mutum mai imani a bangare din su biyu imana ba za a taka ka ba amma abin da gashi nan kuskure ne kuma da gangam ne akai abin kawai rishin kulawa ne sannan kuma ta badda wannan hallauki sake sayan wani hallauta lallabo ta ce da Allah ara mana zabi kaza daga an kare za a mai du'a kake ara mata amma idan ya zamanto mutum yana maidowa yana kulawa kenan mutum ya zamanto iya da dabi'a ta bada abun da suke abubuwa da suke na aro wanda an saba ana aran su sannan kuma bangaren aron nan hallau kar a bude abun ya budu da yawa ya zamanto har irin abubuwan da ba iya arama ya zamanto musadi lasiyama da ake samu wasu daga cikin mutanen da zaka ga sai ka kasa fahimtar su irin waɗannan mutanen kaman wace irin rayuwa ce suke ko kuma rayuwar su wace irin rayuwa ce misali yanzu macen da za ta zo ta ce za ta tafi wajen biki ta zo ki ara mata kayan ki ta sa ta tafi wajen biki kaga wannan babu zancen wa yamna'unal ma'un wannan kaulan wahid da kauki na iya halata zaki iya halata tabbas imana wani abu ne wanda aka yi saboda wani mutum ya amfana da shi kadai ba wani abu ne ba na tarayya ba a san kaya da ake sawa ba su zamanto kayan tarayya wacce ta sa wacce mata sa wacce mata sa wannan bai daga cikin tsarin rayuwa kuma tare da musulunci bai rarrabe wannan abubuwan ba saboda kowa da irin tsarin nashi yake sannan kuma daga cikin irin waɗannan ababen da ya kamata a kiyaye akwai irin mutanen da makwabtan da misali yanzu mace ce a cikin zamantakewan da ake yi wani abun da a cikin gida bai kamata a ce an ara shi ba sai ta zo ta ce ta nuna cewa ara mata irin wannan abubuwa wannan kuma la'alla ke ma ba mallakan ki bane ba mallakan mijinki ne iya bukatar ki samu izinin shi da sauran wasu abubuwa makamantan wannan to a irin wannan lokacin ba za ki bi wannan ayar ba ki ce a ai an ce wa yamna'unal ma'un a ba haka ake nufi ba bi ma'ana abun da an sani dama a al'adance wannan abun ana iya aran shi ai aiki da shi kuma a maido ta ba tare da abin ya samu wani tasgaro ba ko ya samu raguwa ko ya samu nakasu ba to irin wannan shine abinda wannan aya take mana magana akai yan wa musulmi wannan shine karshen wannan sura suratul ma'un wanda wannan sura kuma idan muka lura zamu ga tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko taqriru aqidatil ba'thi wal jaza akwai tabbatar da aqida ta abin da ya shahi tayar da mutane a gobe kiyama sannan kuma da yi musu sakamako ai shi yasa Allah ya ce ara'aita allazi yukazzibu biddin bakkar labarin mutumin da yake karyatawa da ranar tashin kiyama yake karyatawa sakamako da hisabi kenan a cikin wannan sura an tabbatar mana cewa lalle dan adam rayuwar da muke a yanzu za a kai wani lokacin da babu mu sannan kuma za a kai lokacin da za a tayar da mu idan aka tayar da mu kuma za a mana sakamako ne da hisabi da maganganun da muka yi a duniya da inda muka tafi a duniya da ayyukan da muka aikata a duniya da dukkan wani abin da muka kai muka kawo a kan shi na duniya to a kan shi ne za a mana sakamako a kan shi gobe kiyama da haka kenan ya kamata ga dukkan mutum mai hankali ya tsaya ya san irin aikin da yake aikatawa a gidan duniya mana abinda zaki ce da inda zaki tahi da aikin da zaki aikata da dukkan kai kawanki na bangaren da ya shafi zamantakewa ne bangaren mu'amala ce bangaren menene ya zama to kin san abin da kike yi ko da za a tsira ki gobe kiyama to kina da hujja a gaban Allah subhanahu wataala ba haka bane kawai kike rayuwa haka nan sakaka sabahalala abu na biyu da wannan sura take karantar da mu tana karantar da mu a cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala yayi narkon yayi tanadin narkon azaba ga dukkan mutumin da yake da dabi'a na musgunawa mutumin da yake maraya ne yara marayu a mutu a bar su wani ya dauki haƙƙin su ko kuma dukiyar su yayi ta abin da ya ga dama da ita wannan mutumin ya shirya amsa ya shirya tinkara azaba a wajen Allah subhanahu wataala saboda Allah ya bayyana mana cewa dukkan mutumin da ke cin kudin maraya mutumin da yake shiga haƙƙin su yake musguna musu yake sanya su irin ayyukan da ko diyan shi bayya iya sawa saboda dai kawai uwarsu ta mutu ko kuma saboda ubansu ya mutu an tattaro an kasu wani waje sai ku yi ta azabtar da su to wannan alama ce mai ƙarfi akan cewa za ku tabi a gidan duniya kuma gobe kiyama ba ku da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wataala in ba azaba ba kenan da haka mutum yayi hankali da haƙƙin maraya sannan wannan sura abu na gaba tana karantar da mu at-tandid wal wa'id lil-ladhina yatahawanuna bis-sala wa la yubaluna fi ayyi waqtin salluha wa huwa min alamatin nifaqi wal iyadhu billah malaitu wannan sura har a yau tana ƙara karantar da mu jan hankali da narkon bala'in azaba ga dukkan mutumin da ya zamanto yana wasa da sallah imana sallah bai dauke ta a bakin komai ba baya yinta a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan sallar yana jinkirta ta akan lokacinta sannan kuma irin su sallar asubahi da irin su sallar isha'i ba a ma cika samun yana yin su a cikin jami'i ba to wannan alama ce daga cikin alamun cewa wannan mutumin ya halu da cuta ta munahucci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sannan abu na karshe wannan sura tana karantar da mu man'ul ma'un min sifatil bula hana kayan aro min sifatil munafiqin iya daga cikin sifar munafikai kenan abinda an san ana iya ara a maido shi ba matsala wannan abu in aka zo nema a wajenka ka hana shi to alama ce daga cikin alamun cewa kai din munafiki ne Allah kiyaye manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhu dukkan mutumin da bai damu ba da al'amarin musulmi manzala ce wannan mutum bai cikin musulmai bimana kana ga mutane suna cikin wahala suna cikin wani hali na kumci alhali kuma kai Allah ya baka abinda zaka iya zamantowa sababi na waɗannan mutanen su samu sauki a cikin rayuwarsu su samu sararawa amma sai kai nuna halin ko in kula ba ruwanka bimana kai dabi'arka da rayuwarka kawai duk musibar da ta tsallake ki to ta fada kan kowa kai baka da matsala wannan bai daga cikin dabi'ar masu imani manzala yake cewa bayya daga cikin mu mallam yahtamma bi umuril muslimin duk mutumin da bai himmantu ba bai bada kulawa ba da al'amarin musulmai da haka duk mutumin da zai hana kayan aro abinda shine abu sabu shay abu mafi sauki abinda dai an saba ana bada shi aro to wannan mutum kare zaman to iya hana mutane matakar ba an samu mutum ba da siffa ta lalatawa to shi kuma wannan ba za a bashi ba sai sura ta gaba ita ce suratul quraish
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
suratu quraish wannan sura ce wanda take bayani akan quraishawa idan aka ce quraishawa laƙabi ne na kakansu wanda suke haduwa da shi mana gidaje ne daban-daban fami kaza amma waɗannan gidaje gaba ɗaya suna haduwa a wajen fihir ibnu malik ibnu nadir ibnu kinana kenan wannan shine kakan da yake hada su gaba daya to waɗannan su ake cewa quraishawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hutu ɗaya daga cikin gidajen waɗannan mutanen quraishawa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yayi minna bima'ana yayi abin da ake cewa ni'ima game da waɗannan mutanen kasancewar an samu sura su kutum da guda a cikin alqur'ani wanda take bayani akan waɗannan mutanen da irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi a gare su wannan sura tana kunshi da ayoyi guda hudu kamar yadda mallam ya karanta sannan kuma sura ce wanda ta safka a garin Madina a garin Makka sura ce makkiya abin da ake cewa sura makkiya ita ce surar da ta safka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kafin hijira dukkan surar da ta safka kafin hijira ita ce sura makkiya surar kuma da ta safka bayan hijira ita kuma ita kira da suna sura madaniya sawa'un da zaman to manzon Allah iya garin Madina ne ko kuma a yazo aikin haji ne garin Makka aka safkar mishi da wani abu to duk abin da ya safko dai bayan hijira ana kira shi da suna madaniya sannan wanda ya safka kafin hijira ana kira shi da suna makkiya ita wannan sura ta safka a Makka dan haka zaka ga daga cikin dabi'u da yanayin da ake samu suwar makkiya surorin da suka safka a Makka suna bayani mafi yawanci akan tabbatar da tashin kiyama suna bayani akan dayanta Allah subhanahu wataala sannan kuma zaka samu ayoyin su hallau ayoyi ne gajeru zaka samu ayoyi ne gajeru kit haka zaka da ganin su malaman ulumul qur'ani suke cewa saboda magana ce ake daga ubangiji subhanahu wataala zuwa ga mutanen da suke kafure ne a dabi'ar magana idan mutun yana magana da wanda imana ba son shi yake ba saboda kafure ubangiji subhanahu wataala ba ya san kafirci bai san kafure to haka magana tsakanin shi da su kenan ba mata magana bace mai tsawo a kawai awamir ne umurni ne kawai kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne sabanin surorin da suke madaniya wanda suka safka a garin Madina su kuma madaniya kaga bayan an kafa daula ce ta musulunci manzon Allah yayi hijira an ji an samu garin Madina ta zama to Madinatul Rasul sannan kuma masu imani ne a cikin ta ana ayyuka irin na addini ana zuwa jihadi ana zuwa wane ne sai kaga mafi yawancin alqur'ani da ya safka a garin Madina bayan hijira to wannan qur'ani zaka samu iya da ayoyi masu tsawo saboda hira ce daga wanda daga masoyi zuwa ga wanda yake so ubangiji subhanahu wataala da shi da masu imani su suna son shi shi yana son su da haka hira ta yi tsawo amma idan ana hira tsakanin mutane guda biyu wanda ba sa fahimtar juna hira take kasancewa kawai isar da sako ne za a yi daga sako ya isa kawai magana ta rige ta kare babu wani zancen lallashi ko wani jan magana ko makamancin wannan dan haka wannan sura ce wacce take makkiya ta da ayoyi guda hudu ubangiji subhanahu wataala ke cewa li ila fi quraish to ita wannan sura malamai suke cewa tana da alaka da surar da take sama da ita mana ta gabace ta ita ce suratul fil war zamu karanta a gaba inda ce misali daga sama muka dauko da wanda shine tsarin da yake na alqur'ani kenan zamu fara yin suratul fil an yi so sai mu shigo suratul quraish to ita suratul quraish tana da alaka da suratul fil dan haka wasu daga cikin malamai an suka zo ko ma bismillah ba sai kawai hada su suke yi can da Allah yake cewa a karshen suratul fil da ubangiji subhanahu wataala yake ta faja'alahum ka asfin ma'kulin li ila fi quraish sai hada su kawai saboda ganin kamar wani abu ne guda daya bi mana Allah subhanahu wataala ya halakar da ma'abuta giwa ya halakar da abrahata wanda yazo daga kasar yaman saboda ya rushe dakin ka'aba da kaza da kaza yanzu Allah ya halakar da shi li ila fi quraish saboda jin dadin quraishawa saboda haduwan kan quraishawa da sauran maganganun da malamai suka yi la sai ma abinda imamul qurtubi ya kawo cikin tafsirin shi to anan dai Allah yake cewa li ila fi quraish lalle sabune na quraishawa bi mana sun saba su quraishawa sun saba rihlata shita'i bulaguro da suke yi a cikin lokacin sanyi sun saba suna bulaguro a lokacin sanyi suna zuwa kasar Yaman li ila fi quraish saboda saban quraishawa ne sun saba yin bulaguro a lokacin sanyi suna zuwa kasar Yaman rihlata shita'i sai Allah ce was-sayf sannan ko sun saba suna bulaguro a lokacin zahima kenan ashita lokacin sanyi was-sayf sannan kuma da lokaci wanda yake na zahi a lokacin sanyi suna zuwa kasar Yaman a lokacin zahi kuma suna zuwa kasar Sham waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya ambata mana anan ni'ima ce da Allah subhanahu wataala yayi a gare su na ba su daman yin waɗannan bulaguro guda biyu sannan kuma ga can idan aka hada bayanin da suratul fil kenan Allah ya halakar da abra ya halakar da abrahata saboda haduwan kan quraishawa da kuma saboda saban su ne yin bulaguro kenan tunda an halakar da waɗannan mutanen kaman dama su ne kalubalen su ko kuma abin da yake kawo musu cikas a cikin harakan tahiyyatahiyyan su to yanzu Allah ya halakar da abrahata ya halakar da giwayen shi giwayen abrahata kenan wannan sai zaman tuwa quraishawa jin dadi a cikin bulaguron da suka saba a lokacin sanyi da kuma lokacin zahi to wannan shine abin da Allah yake kaman goranta musu ne Allah subhanahu wataala yake in ba dalilin damar da Allah ya basu ba ai basu isa ba su rika yin waɗannan bulaguron guda biyu da wanda za su yi a cikin sanyi su tai kasar Yaman da wanda za su yi a cikin zahi su tai kasar Sham da basu isa su yi wannan ba to yanzu a dalilin wannan ni'imar da Allah ya muku ku mutanen ku Qurayshawa ku mutanen garin Makka me ya kamata ku yi Allah ce falyabudu rabb hadzal bait umarni falyabudu rabb hadzal bait dan haka ku bauta wa ubangijin wannan gida ku bauta wa ubangijin wannan dakin ai illam ya'budu Allah li sa'iri ni'amihi falyabuduhu li tahbibi hatayn ar-rihlatayn ilayhi ku Qurayshawa idai zamanto an ce ku bauta wa Allah an ce kaza an yi kaza an yi kaza duka kun iya to yanzu ku bauta wa Allah saboda ni'imar da Allah ya muku yasa kuke son waɗannan bulaguran guda biyu zuwa kasar Yaman a lokacin sanyi da zuwa kasar Sham a lokacin zahi ku bauta wa Allah a dalilin wannan ni'imar da ya muku falyabudu sai Allah ya ce rabba hadzal bait ubangijin wannan gida ubangijin wannan ɗakin mamallakin wannan ɗaki wan ɗaki yake nihi a nan shine Ka'aba Ka'aba ɗakin Allah ne subhanahu wataala kuma Allah ya bayyana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata Allah ya ce ku sani cewa inna awwala baitin lalle ɗaki na farko wudi'a lin-nasi wanda aka ajje wa mutane saboda bautawa Allah Allah ya ce lalladhi bi bakkata shine wannan ɗakin da yake kasan Makka Makka bakka ya'ni Makka Makka ana nihin ke Makka ana yana nihin Makka kenan wannan ɗakin da Allah subhanahu wataala ya ajje kuma suna alfahari da wannan ɗakin suna ce ai su ne ma'abuta ɗakin Allah subhanahu wataala ɗakin da mutane suke zuwa ziyarta shi ɗakin da mutane suke zuwa su yi tawafi a zuwa nemi kusancin Allah ta hanyar zuwa wannan waje da sauransu to Allah ce ku bauta wa Allah subhanahu wataala ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju'in ubangijin nan shine wanda ya ciyar da ku min ju'in ay min ajalil baitil haram Allah ya ciyar da ku a dalilin wannan ɗakin mai alfarma ubangiji subhanahu wataala ya muku ni'imomi da yawa na abin da ya shahi kayan marmari ne kamar da annabi ibrahim ya addu'a rabbi ij'al hadha baladan aminan yace warzuq ahlahu min ath-thamarati yace ya ubangiji ka sanya wannan gari na Makka wannan ƙasa ta Makka ta zamanto wuri ne wanda take amin wuri mai nutsuwa kamar da Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan
awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
وبنجي سبحانه وتعالى كيتشي أولم يروا يزشن ويسو قريشا باسا جني باسا نورا أننا جعلنا حرما آمنا من سن حرم مكة يا زمن توريني أمن تتشي أما كما أدريد لوكا تندا ويتخطف الناس من حولهم a kewayen garin Makka kuma ana ma mutane sauran gariruwa a kawo musu farmakin hari a kawo musu yaƙi a kawo musu wane ne ana ma mutane ɗauki ɗan a ɓangaren a kewayen Makka amma su mutanen garin Makka ubangiji ya ce mun sanya su haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim Allah ya ce afa bil batil yu'minuna wa shi mutanen nan za su yi imani ne da abin da yake na banza wa bi ni'matillahi yakfurun su kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wataala kaga ba karaman ni'ima bace ba Allah ya ajje garin ku lahiya Allah ya ajje garin ku ba yaki Allah ya ajje garin ku cikin nutsuwa wannan ba karaman ni'ima bace ba dakan ni'ima ce wanda ta kai a gane girman Allah subhanahu wataala sannan kuma a bauta wa Allah a dalilin wannan ni'ima kawai shi yasa ubangiji subhanahu wataala anan yace falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in ubangijin nan shine wanda ya ciyar da su min ju'in daga hali na yunwa bimana da suna cikin hali wanda yake na yunwa ne amma kuma a dalil daga dalilin samuwar wannan daki a tare da su ubangiji subhanahu wataala ya cire musu wannan yunwa ya dora su akan hali wanda yake hali ne wanda yake managarci wanda shine hali na nutsuwa kaga babu yunwa sannan kuma babu tsoro babu tsoro babu yunwa kaga idan aka ce al'amnu shine zaman lahiya dukkan abun da dan adam yake takama da shi a cikin rayuwar nan wallahi iya da alaka kai tsiye da zaman lahiyar da al'umma suke ciki kaga yanzu sali ai karatu da ake yanzu idan ba a zaman lahiya Allah kiyaye akwai wanda zai huto daga gidan shi babu wanda zai huto kasuwa za a je a bude mutane suna ta hada hada ana ta cinikayya ana ta wane ne amma daga lokacin da ya zamanto aka ce babu zaman lahiya akwai wanda ya sai huto kasuwar nan babu mai hutowa ba wanda zai zo masallaci babu wanda zai tafi wajen aiki babu wanda zai motsa daga inda yake kawai wannan furgici da tashin hankalin na rishin zaman lahiya ba karamin tashin hankali bane ba dan haka wallahi wajibi ne duk abin da zai zamanto kalubale ga zaman lahiya ya zamanto mutane suna nesa nesa da shi dan haka yake cikin aqida ahlus sunna wal jamaa abin da ya shafi hoto na hoto ga shugabanni da irin su zanga zanga duk a cikin addini babu shi daga kaji ana hirin bari a hoto zanga zanga to tsari ne na demokratiyya amma ba tsari bane na Allah subhanahu wataala saboda wannan yana bayuwa zuwa ga rishin zaman lahiyar al'umma haka zaman lahiya abu ne wanda yake da mutunci yake da daraja kar mutun ya zamanto sababi ko kuma ya sa hannun shi a cikin rushe zaman lahiyar al'umma kaga anan Allah ya goranta musu cewa wai me yasa ba za ku bauta wa ubangijin wannan dakin ba wanda shine ya amintar da ku daga tsoro sannan kuma hallau ya kosar da ku daga yunwa kuma Allah ne ya ciyar da ku har kuka tsinci kanku a cikin halin da kuke ciki saboda ita ma yunwa idan ta kai yunwa bala'i ce ta tashi hankali mai girma za ta hana ka sukuni kwata kwata ta hana ka yin abin da ya kamata na ibadan ma to amma alhamdulillah za ka ga mutum ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba wani har zai kai so hudu wani ya kai so biyar abincin da zai ci a cikin dare da yini za ka samu mutum komai irin talaucin da yake da ya ci so ɗaya ya ci so biyu alal aqal to kaga waɗannan duka abubuwan da suke ya kamata mu ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan su a daidai lokacin da annabin da Allah ya turo wanda manzo Allah yake cewa ana sayyidu walad adam bila fakhar ni ne jagora shugaba na ɗiyan annabi adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayi wata guda wata biyu a gidan shi tur ba dora tukunya ba aka tambaye Aisha da me kuke rayuwa tace suna rayuwa da baƙaƙe guda biyu bimana ruwa da dabino in suka ci da biyu sai su sha ruwa in suka ci da biyu sai su sha ruwa ka duba irin haƙurin da suke da wanda haƙuri ne wanda a yau zai yi wahala ina ga duk inda aka wayi gari ba namiji bai ba mace abinda za ta ci ba tuwon rana ya zo ta ji shuru ba wani labari tuwon dare da kyar aka samu ɗan abinda bai taka kara karya ba kai ina ga zuwa gobe in ba hankali ta gidansu amma sai su yi watanni suna zaune saboda fahimtar rayuwa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da yake da wannan matsayi amma ga irin yanda rayuwar shi take kasancewa gaskiya mu ma Allah subhanahu wataala godiya akan ni'imomin da Allah mana wallahi muna da ta bangaren wadata in kai mu karana kai comparing rayuwar mu da rayuwar sahabbai zaka ga mun yi su wadatuwa nesa ba kusa ba a rika hiran governor guda complete isheshe wanda za a iya sallah a gidan shi a ce complete din ne in matar shi ta kulla ta kare ta bashi shi ma ya kulla ya hutu mai mutane sallah haka suka rayu muku ayo akwai wanda bai iya ilga adadin kayan da yake da sannan kuma ana ta jaje ana abubuwa sun yi tauri duniyar da ba daɗi kaza 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 da sauransu dan magana abinci kuma akwai wani abinci na shekara biyar ma misali a yanzu iya da shi garin bai da matsalan komai mutum zai iya ajje abincin shekara guda wani ajje na wata guda wani ajje za ka samu dai alal aqal ko da mutum ya fita ya nemo ne a wunin nan sai ya samu ko da su ɗaya ne amma ka duba irin daren da aka yi da can Abu Huraira Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun huto daga gida mai yahudu sun yunwa huto su to da ka koshi ba karaman ni'ima bace ba shi yasa duk lokacin da kika ci abinci kika koshi kika ci abinci to ki addu'ar da ake yi ta karshen can abinci saboda manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana da shi da sahabbai sun ci abinci yake cewa ku sani cewa wannan ni'imar da Allah ya mana ta cin abinci muka koshi ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu akan ta gobe kiyama ya ci abinci so ɗaya ya koshi manzala yake cewa ni'ima ce wadda sai an tambaye mu akan ta gobe kiyama mu a yau so nawa muka ci muka koshi bali sahwa daka muyi kokarin ambata ambawa da ake idan mutum ya kare cin abinci ya rika ambatawa wannan sai zaman to maka a matsayin godiya ga Allah subhanahu wataala to Allah anan yana gorantawa mutanen garin makka cewa allazi at'amahum min ju'in wannan ubangijin wa shine ya ciyar da su daga yunwa da suke ciki a da sannan kuma wa amanahum Allah ya amuntar da su min khaufin daga tsoro daka me yake wajibi akan su su bautawa Allah subhanahu wataala wannan sura tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko a cikin wannan sura an yi bayanin falala da Allah subhanahu wataala yayi akan Qurayshawa da ambata sura mai sukutum da gudan take magana akan su sannan kuma da ambata irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi a gare su da irin addu'an da annaba Allah suka yi a gare su da sai ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma abu na biyu wajibcin bautan Allah subhanahu wataala da barin bautawa duk wani wanda ba shi ba wajibi ne mu bautawa Allah wajibi ne mu nisanci bautan wani Allah sannan abu na gaba shine wujubu shukri ala ni'am wajibi ne mutun ya rika godiya ga Allah akan ni'imomin da Allah ya maka naji ne gani ne hankali ne zama lahiya abincin da kake ci kazan da kake da ni'imomi ne ga su dan burjik Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha innal insana lazalumun kafar lalle inda za ku kidaya ni'imomin Allah akan ku ba za ku iya lissafa su ba Allah ya mana ni'imomi masu tarin yawa ni'imomi ne ga su nan da waɗanda muka sani da wanda mu sani ba yanzu ka ɗauki irin aikin da ƙoda da take jikinka take yi na tace jininka wannan ƙodar Allah ya kiyaye in ta samu matsala shine kake ji ana cewa wani ana mishi aikin tace jini ana mishi dialysis bi ma'ana ƙodar ba ta iya tace jinin yanda ya kamata da haka wajibi ne duk sati ko da makamancin wannan sai an ɗauki jinin nashi sai an yi aikin tace shi karka so kaga irin ruwan da ake bannatawa karka so kaga irin abubuwan da ake bukata wajen wannan aikin zaka gane girman Allah subhanahu wataala da girman ni'iman da ya gare mu yanzu wannan kodar tana nan tana aiki a cikin jikinmu ba mu ma san me ake ciki ba amma ka tambaye tashin hankali ka tambaye mutumin da ya kamu da wannan cuta irin tashin hankalin da yake ciki da haka Allah ya mana ni'imomi da yawa mu gode wa Allah subhanahu wataala mu bauta wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya mana ga sanin ni'imomi ne wanda ba ma iya kidaya su sannan abu na hudu shine wajibcin godiya ga Allah abu na gaba shine al-it'amu min al-ju'i wa at-ta'min min al-khawfi bimaana Allah ya amuntar da mutanen garin makka daga tsoro sannan kuma Allah ya ciyar da su Allah ya ciyar da su saboda a cikin hadisul qudsi ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ku ɗiyan adam gaba ɗayan ku manyan wata ne gaba ɗayan ku ɗan yunwa ne illa man at'amtuhu fastat'imuni sai wanda ni na ciyar da shi inji Allah daga ku nemi ciyarwa ta Allah ce sai in ciyar da ku ciyar da ni inji Allah ni kuma sai in ciyar da ku me ciyar da Allah Allah subhanahu wataala baya bukatan abincinka bai bukatan kaza ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan wani arziki ga wajen ɗiyan adam sannan kuma ba ina bukata su ciyar da ni bane abinda ake nihi anan shine ku ciyar da bayin Allah kuma Allah sai ciyar da ku ita ce magana da aka tabbaimetawa falalan ciyarwa iya aiki ne mai amfani sosai duk mutumin da yake so ya ga alheri a cikin rayuwar shi da rayuwar ɗiyan shi ya dauki tafarki na ciyarwa da taimakawa waɗanda ba su da ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki na'am
bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنك سورة الفيل سورة دتكي مغانا أكان جيوا وانا سورة Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ita dan baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin al'ummomin da suka gabata labarin da mutanen garin Makka sun tabbatar da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yada wannan labari sannan kuma bai san yanda aka yi ba amma kuma sai gashi yana karanta musu alqur'ani yana musu bayani akan yanda aka yi bi kulli tafsil bimana tare da dukkan wani detail na magana wanda ki wata kila su wani abun da ma su ba su ma riga suka sani ba dan a nuna musu cewa wannan mutumin da kuke gani fa manzo ne na Allah Ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura yake ambatawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun da ya faru sannan kuma wannan abun da ya faru na abun da ya shahi al'amarin giwa ko kuma giwaye na Abrahata wannan shekara a cikin mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi wannan ita ce shekarar da aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mana an aihe shi a shekarar giwa kaga a shekarar da aka aihe shi sai kuma gashi yanzu ya zo a matsayin annabi yana ba su labarin abin da ya faru a wannan shekarar ta giwa wannan in yayi nuni akan wani abu yana nuni akan cewa lalle wannan mutumin annabi ne daga Allah subhanahu wataala yana samun wahayi daga Allah mai girma da buwaya wannan sura ita ma sura ce makkiya sura ce wata safka kafin hijira kenan ta safka a cikin garin makka sannan bayan shi tana da ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wai shin baka ga yanda ubangijinka ya aikata ba bi ashabil fili ga ma'abuta giwan nan shine Abrahata da shi da mutanen shi abin da ya faru shine wani daga cikin sarakunar kasar Yaman ya doki alwashin cewa yanda mutane suke tururuwa suke zuwa garin Makka saboda su yi dawafi ga Ka'aba da kaza da kaza da kaza shi ma zai gina wani dakin da zai karkatar da hankalin mutane su bar garin Makka nan su rika zuwa can Sana'a babban birnin kasar Yaman su je can su rika yin dawafi ga dakin da zai gina ko kuma cocin da zai gina ko kuma kanisa da zai gina yanzu ɗaya daga cikin mutanen garin Makka sai ya samu labari su kuma mutanen garin Makka suna alfahari da dakin Ka'aba suna alfahari da shi saboda in kuka zamanto masu kula da ma alhazzai shi da kanshi wata daraja ce mai girma aisha sa Allah musu rarraukan cewa aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami yace kaman amana billahi wal yawmil akhir wai ku shin kuna tsammahalin cewa wai kula da dakin Ka'aba da kuke yi za ku wannan abin da kulan da kuke da shi ya kai darajar mutun ya imani da Allah ne bai kai ba dena zaka kula da Ka'aba in ba mai imani bane kai aikin banza ne to su suna alfahari da cewa su suke kula da Ka'aba sun gada daga kakannin su daga wane ne amma ko ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba kasancewar ku kuke raya dakin Ka'aba kuke kula da shi amma buku da imani to wannan kulan naku da kuke da wannan dakin aikin banza ne to wannan mutumin sai shi daga cikin Qurayshawa sai ya tafi wannan dakin da aka gina a kasar Sana'a a kasar Yaman sai lakhata shi bimana ya dauki wani abu na lalata bimana wani kashi haka sai ya shashafa a jikin ko kuma ya shiga ciki ya tsuguna ya yi ba haya da ya haka sai aka ba sarki labarin cewa ai wani ho ya shiga cikin dakin nan da aka yi na ibada ya shiga ya abin da ya ga dama sai ya tambaya wane ne sai aka ce ai wani mutum ne daga cikin mutanen garin Makka saboda ka ce za ka gina ɗakin da za ka kawar da hankalin mutane su fasa zuwa Makka su zo Sana'a ya ce shi kuma a dalilin haka ya zo yi wani aikata wannan aikin da aikata a lokacin Abrahata ya yi alwashin cewa to tun da ma abin haka ne zai je sai ya rushe Ka'abar gaba ɗayanta. Suka ce ba ma rushe ba, cai sai ya ɗauko hatta da duwatsun da aka gina Ka'abar da ita gaba ɗaya zai rushe ɗakin ya kwaso ƙasar wajen da duwatsun da aka da buragunan da aka gina Ka'abar da ita gaba ɗaya ya maido su ƙasar Yaman. Da wannan niyya ya huta, ya ɗauki tawaga ta mutane, sannan bayan shi kuma ya ɗauki giwaye saboda rushe ɗakin, sannan kuma da abin da ya shahi aiki irin na yaƙi. Sun saba dama suna yaƙi da giwaye. Wannan mutumin ya tunkaro bayan irin abin da aka samu na haɗuwar kai ƙasashen wannan yankin Larabawa akan kare yankinsu da sauransu, dai abu ya gagara sai da Abraha ta yi zo gadan-gadan zai shiga Makka. Zai shiga Makka a cikin tawagarsu, a cikin rundunar shi da take tahiya, sun ɗauki raƙuma guda 100 na mutanen garin Makka, wanda a wancan zaman nace Abu Sufyan ba Abu Sufyan, Abdul Muttalib ne. Raƙuma guda 100 na Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ana wasafta shi da cewa rajulun wasim, mutum ne wanda yake iya da kwarjini, iya da haske, iya da kyau. Sai ya nemi audience da Abrahata, yana so su zauna, yace yana da magana da shi da Abrahata. To shi Abrahata ya yi tsammanin Abdul Muttalib in yazo zai yi negotiation shi ne akan ce ayi hakuri ɗakin nan ka a rushe shi, mun ɗauki alƙawarin kaza da kaza da kaza da sauransu, a yi su yarjejeniya dai tsammanin shi. Lokacin da Abdul Muttalib ya shigo cikin haimar da aka kafa wa Abrahata, Abrahata da ya ga Abdul Muttalib yana shigowa saboda irin kwarjinin da Abdul Muttalib yake da, Abrahata kasa zama yayi a saman kujerar da yake mulkin da aka dora mai, sai ya safko ƙasa ya zauna da shi da Abdul Muttalib, suka zauna waje guda suka fara tattaunawa. Sai Abdul Muttalib yake cewa abin da yake tahe da ni, na zo ne na biyo kadin raƙuman mu guda 100 da sojawanka suka ɗauke mana. Abrahata anan sai ya dariya, sai ce wallahi da ka shigo ka cika mini gaba, na ga kana da kwarjini, amma da kai magana sai na gane ashe kawai kai ba kowa bane. Ana hiran za a rushe muku ɗakin da shi ne kuke alfahari da ku da uwayenku da kakanninku, an kawo muku hari za a kashe mutanen garinka, amma ka zo ka riƙa wani hirar raƙumi 100. To in aka baka raƙumi 100 in babu garin, kai da yanzu a je a yaƙe ka, la'alla bayan yaƙin kai tsaye za ka zama bawa, ka zo kana hirar raƙumi 100 me za ka yi da su? Kenan shi dai Abrahata anan sai yake ga wauta na Abdul Muttalib na cewa ba haka ya kamata yi ba. Ana maganar yaƙi, kana maganar raƙumi 100, ana maganar za a yi yaƙi da kai, za a yi yaƙi da garinku, kana faman gyara mota ko kana gyara abin hawa, me za ka yi da shi? Sai Abdul Muttalib ya ce mishi al-mas'ala basita, mas'ala mai sauƙi ce, su raƙuman nan 100 nawa ne, shi kuma ɗakin nan da ka taso kake cewa za ka rushe shi, shi ma ɗakin akwai mai shi, ni yanzu ni raƙumana ne na zo nema nawa, yawwa ni ba ni nawa, an yi so ɗakin shi ma akwai mai shi, in ka je kan kunkara ka ga yadda abin zai kwashi. Haka ya ce mishi, ya ce a maida mashi raƙuman shi 100, aka maida mashi raƙuman shi 100 ya tashi kaɗa rigar shi ta yi shi. Abrahata abin yake ba shi mamaki, shi yana ga inda ke da ƙarfi, inda Larabawa a lokacin ba kowa ba ne su, yana ga kawai kamar an ƙare. To ho yana tunkaruwa garin da Allah ya ambata mana labarin da ya ambata mana abin da ya faru, kuma ya faru da shi. Allah ce alam tara kaifa, shin baka ga yanda fa'ala rabbuka, ubangijinka ya aikata bi ashabil fil, da ma'abuta giwa. Allah ya ce alam yaj'al kaidahum, shin Allah bai sanya kaidinsu ba, kaidinsu wani irin kaidi shine rushe Ka'aba. Abrahata ya zo ya rushe Ka'aba yanda Allah ya sanya wannan kaidin nashi fi tadlil, Allah ya sanya wannan kaidin nashi a cikin taɓewa da asara, bai kai zuwa ga abinda yake niyan yayi ba na abinda shi rushe wannan Ka'aba. Allah madaukakin sarki, sai Allah ya aiko mishi wasu tsuntsaye, fa arsala alaihim tayran ababil, Allah sai aiko musu tayran wasu tsuntsaye, ababil yani jama'atin jama'at, Allah aiko musu tsuntsaye tawaga tawaga jama'a jama'a bima'ana kashi kashi wanda waɗannan tsuntsaye kuma tarmihim suka rika jihwan shi abrahata da shi da rundunar shi tarmihim bihijaratin suna jihwan su da wasu duwatsu ko kuma kace wasu tsakuwa bihijaratin min sijjin bihijaratin min sijjin bima'ana da wasu duwatsu gasassu ay min dinin matbukhin daga wata laka gasassa a ina aka gaso ta a wuta jahannama aka rika jihon su da waɗannan duwatsu tsuntsaye suke zawwa jama'a jama'a suna zuba musu waɗannan gasassun tsakuwoyin nan a dalilin haka faja'alahum sai ubangiji subhanahu wata'ala faja'alahum Allah ya sanya su ka asfin ma'kul kai ka ce wasu itace ne ko wani ganye ne ko ka ce karmami ka asfin kamar wasu karmami ganyen icce kenan ma'kul wanda dabbobi suka ci suka tattaka ya zamanto babu shi babu alamar shi Allah subhanahu wataala ya hallakar da abrahata ya hallakar da giwayen shi da dukkan rundunar da suka zo tare da shi wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake ambatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bashi kuma a matsayin labari kuma su mutanen garin makka su gane gaskiyar abin da manzon Allah ya zo musu da shi na cewa lalle wannan mutumin manzo ne daga Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ya ambata cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga ba yanda ubangijinka ya aikata ga ma'abuta giwa alam yaj'al kaidahum fi tadlil shil Allah bai sanya kaidin su ba na rushe ka'aba a cikin bata ya zamanto abinda suka zo su yin bai tabbata ba wa arsala alaihim Allah ya aiko a gare su tsairin tsuntsaye ababil jama'a jama'a tawaga tawaga waɗannan tsuntsayen kuma ga aikin su tarmihim suna jihon abrahata bihijaratin daga sassu su'a tsakuwa min sijjil na daga gasassar laka bima'ana aka rika jihon su faja'alahum sai Allah ya sanya abrahata da shi da jama'a shi ka asfin kamar wani karmami ne ma'akulin wanda yake ya rididdige bima'ana babu shi babu alamar shi to wannan kuma shine abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake aikatawa ga dukkan wata al'umma da ta tasamma wani banna bima'ana al'ummar za ta tashi ta tsaya akan wani aiki na ubangiji tana so dole sai ta rushe shi to wallahi Allah subhanahu wataala yana iya hallakar da al'ummar nan jumlatan wahida in banda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana wannan gata na cewa Allah ba zai hallakar da mu gaba ɗaya ba amma in ba haka ba zaka samu dukkan wani laihin da aka zargi wata al'umma ta aikata a da zaka samu wannan al'ummar a yau tana aikata shi misali ka dauki mutanen annabi shu'aib annabi salih mutanen suke ba sa cika ma'auni suna toye mudu ka duba inda ake yanda za a auna maka abin awo sai kaga ba kowane mai auna bane yake tsayawa yayi awon da ya samu nutsuwa a cikin zuciyar cewa lalle abin haka nan ne kai daidai da irin gujiya da ake saidawa a saman tire wanda jarin gaba ɗaya bai wuce dala 50 ba ko dala 100 a nan ma ɗan adam bai yarda ba dole sai ya yi abin da zai zamanto yaudara ne da ha'intar al'umma a gwangwanin da ake zubawa sai a buga shi daga ciki sai ya shigo kenan da aka zuba ɗan kaɗan sai ya cika a ya tsammanin kamar a cike yake shi kuma ashe wajen kusan rabin gaba ɗaya ƙasan ya shigo ciki sannan kuma da irin abubuwan da ake yi wajen awo irin abubuwan da ake wajen abin da ya shafi awo irin na hannu da sauran abubuwan da suke faruwa wanda a dalilin haka Allah ya hallakar da al'umma su kutum da guda Allah ya hallakar da wasu al'umma a dalilin bautan wani Allah a dalilin liwa'i a dalilin kaza sai kaga waɗannan abubuwan gaba ɗaya a yau sun tattarun mu wannan al'umma zaka samu kai ba ma wannan ba hadda ƙari akan abin da mutanen ma da in ba su san shi ba yanzu maganar da ake irin na auren jinsi kaga a da ba a san shi ba tunda maganar da Allah ya ta mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam su liwaɗi ne maza ne da maza to a yau kuma ba maza da maza an kai mata da mata kaga wannan wani labari ne wanda ba a taɓa jin shi ba amma kuma a yau a cikin al'umman nan ana aikata shi ba wannan yake da abin takaici ba kasancewar a tsaya a hukumance wai ana ga cewa a ƴanci ne ɗan adam yana da ƴanci ya kamata a samar da dokar da ta halatta auren jinsi ko auren wane ne da sauransu
to kaga wannan abin ya kai al'umma zuwa ga yake maka nuni akan al'umma ta kai kimma bi mana ta kai wani matsayi wata takira ta kololuwa ta kasancewar al'umma ce lalatacciyar al'umma al'umma ce wadda alherin lalle akwai alheri a cikin ta amma dai alherin kadan ne a rika maganar auren jinsi kuma wai har da sunan a hukumance a zo a yi dokar da za ta rika ba mutane daman in namiji yana so ya aure namiji mace tana so ta aure mace subhanallah Allah kiyaye Allah kare mu to lalle al'ummomi sun aikata irin waɗannan ayyuka Allah halakar da su gaba daya me yasa aka daga wannan al'umma kafa addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla ya roki Allah kar ya halakar da al'umman shi gaba daya irin aka masaura al'ummomi Allah ce ya amsa amma in ba haka ba irin abubuwan da ake aikatawa a yau dan adam ya kai matakin da duniyar na in ba dan taimakon ubangiji ba da tuni ta tashi daga aiki Allah kiyaye to wannan shine abinda wannan sura take kunshe da shi kenan labari ake bamu akan abinda ya riga ya gabata na irin abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi ga wani daga cikin waɗanda suke jin cewa suna da mulki yana jin ar'ahu stagna wuyan shi yayi kabur yace zai faɗa da Allah ubangiji subhanahu wataala ya nuna mushi cewa lalle ubangiji subhanahu wataala sama yake da shi sai sura ta gaba
bismillahir rahmanir rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
بسم الله الرحمن الرحيم نسونا الله من رحمة من جنك وانجب سبحانه وتعالى يكيشي وويل لكل همزة لمزة wannan sura sura ce makkiya bi ijma'il ulama kamar yadda imamu al-qurtubi ambata imana ba wani sabani akan cewa sura ce makkiya sura ce wadda ta safka kafin hijira sannan kuma wannan sura tana da ayoyi guda 9 sababin wannan safkan wannan sura akwai sabubba da dama da malamai suke ambatawa abu na farko suke cewa wannan sura ta safka ko kuma wannan aya ta farko wanda Allah yake tabbatar da azaba ga dukkan wani mutum wanda yake zumbe wanda yake yi da mutane ta safka akan wani mutum ana kira shi da suna Al-Walid ibn al-Mughira kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ambata a cikin littafin na tafsiri Malam Dahhak yake cewa ya kasance daga cikin waɗanda surar nan ta safka akan su akwai wani mutum ana kira shi da suna Al-Akhnas ibn Shariq kina Al-Akhnas ibn Shariq ko kuma ya zamanto Al-Walid ibn al-Mughira ko kuma ya zamanto Ubay ibn Khalaf ko kuma ya zamanto Jamil ibn Amir al-Thaqafi to wannan sura ko ta zamanto ta safka akan waɗannan mutanen ko kuma ya zamanto a innaha mursalatun ala al-umum min ghairi takhsis ya zamanto sura ce ta safka akan dukkan mutumin da ya zamanto dabi'ar shi da halin shi da yanayin shi abinda Allah ya bayani a cikin surai kenan surar da shi take kenan ko a yau Allah kiyaye ya zamanto mutum halin shi irin wannan halin ne to wannan magana da shi ake ubangiji subhanahu wataala yake cewa wailun azaba ta tabbata ko ka ce wani kwari na azaba ya tabbata likulli ga dukkan humazatil lumaza mutumin da yake yawo tsakanin mutane da annabi manci anan Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ake nihi da likulli humazatil lumaza yace hum almashauna bin namima sune mutanen da suke yawo da annabi manci tsakanin mutane almufarriquna bainal ahibba wanda suke raba tsakanin masoya mutane suna zaman lahiya sai su shiga su huta su hadi kaza su raba kan mutane albaghuna lilbura'il aibi aw lilbura'il aibi mutanen da suke neman aibi ga mutane kubutattu bimana an ga mace mai imani namiji mai imani kaza kaza a dole so ake sai an kai an kawo an doki wani aibi an dora mushi ko kuma an doki wani aibi an dora mata to duk mutumin da ya zama to yana irin wannan kai kawo a cikin mutane saboda tabbatar da cewa ya raba kansu yana annabimanci to wannan Allah yake cewa azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutane manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa shiraru ibadillahi ta'ala mafi sharri a cikin halittun Allah gaba daya mafi sharri a cikin bayin Allah gaba daya sune almashauna bin namima almashauna bin namima sune mutanen da suke kai kawo da annabimanci tsakanin mutane mun karanta a ƙarshen suratul masad can da Allah yake ta hammalatul hatab mana tana dokan annabimanci an yi bayani mai fadi anan kenan annabimanci dai hatsari ne mai girma mazalaci almufsiduna bainal ahibba wa suke raba tsakanin mutane za su shiga ko za ta shiga ta kai ta kawo ta yi annabimanci ta yi gulma tsakanin wacce da wacce dole sai an rabu dole sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan iya daga cikin abinda wannan aya ta kumsa cewa lalle mutane suke annabimai azabar Allah ta tabbata a gare su Abdullahi ibn Abbas ya kara cewa annahu Allah Allah yake ce alhumazatul lumaza yace al-ayyab al-ayyab ay alladhi yu'ibu an-nas alladhi yukthir mutumin da yake yawaita aibanta mutane bimana duk mutumin da za a yi wani abu kawai iya da magana akai duk yanda za a yi ta da magana akai shi yasa iya daga cikin abin da yake ya kamata mu kiyaye halshen mu da shi aibanta mutane ko da mutum yana abin da ba daidai ba in nasiha kana iya mishi nasiha ka mishi nasiha an baka yi mishi nasiha matukar maganar da zaka yi batta da wani amfani kai ba sauya halin shi zaka yi ba kai ba kaza zaka yi ba to dan me zaka dora wa kanka laihin shi ya zaman to daga an ce wani sai ka ce kaza aka ce wacce sai kin ce kaza aka ce wani ne sai ka ce kaza kuma kawai aibanta mutane ne da nuna cewa mutane sun kasa ko kowa ba na kirki bane ko da makamancin wannan Sufyan al-Thawri yake cewa yace zan ga wani abun fadi a jikin mutum na aibi yace ba na tankawa saboda jin tsoron kar Allah ya jarrabe ni da wannan abun da yake aikatawa shi ma abinda kake aibanta mutumin da shi kar ka je kai Allah ya jarrabe ka saboda surutun ka da bala'in ka da rishin kyalewanka yana duk abin da akai sai ka fadi kullum kana dauke da labarin mutane wacce tayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza a waje kaza wacce tayi kaza a waje kaza ina da liki dan zaka hammala wa kanka laihin da zaka dora wa kanka yauni ka bar kanka ka rayu a yanda Allah ya kadarta maka rayuwa kar ka dora ma kanka yauni wasu mutane duk mutumin da kai da shi ka tabbatar da cewa gobe kiyama sai an tsaida shi an tsaida ka kuma zai tambayi Allah cewa wacce yar wani tayi da ni a lokaci kaza a wuri kaza Allah ya sanar da mutumin ya zo gaban Allah ya ce Allah a biya ni haƙƙina sai a ɗauko daga cikin ladan mutumin mutumin da ya yi da shi ke da kika yi kika samu kika tsatsage ta ko kuma ka tsatsage shi sai a ɗauko ladanka sai a ba ma wannan mutumin da ka yi da shi don Allah wani taɓewa da asara ta yi wannan asara a ranar da kai da kwama kake kana ana ta cikaru-cikarun da za a yi kai ma ka samu abin da zai iya zamanto maka sababin samun rahamar Allah sai zamanto a kai ba magana a ƙara ba a kai yanzu wasu suka zo suke amsa kuma a dalilin aikin da ka baro a gidan duniya ne ka aikata ka ci haƙƙinsu ka zalunce su ka yi da su ba sai ka ci kuɗin mutum ba a kawai ka zauna misali yanzu zaman da ake haka kawai ki ce ai wacce kaza 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 wallahi sai an ɗauki ladanki gobe kiyama an bata in bikki da lada za a ɗauko zunubin ta iya adadin yadda kika yi da ita kinnan a ɗauke mata ita zunubin ke kuma a lafta miki manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai atadruna man al-muflis kun san waye talaka dan asarar lahira suka ce talaka shine mutumin da bai da kuɗi manzala ya ce talaka shine mutumin da a cikin al'ummata zai ta yi da ladan sallah azumi zakka qiyamul layl karatun qur'ani biyayya ga mahaifa aikata ayyuka na alheri dukkan wani abun da ya kamata yana aikatawa ga ladan nan amma kuma bai yi da aiki banda zagin mutane yayi da wacce tayi da wacce tayi da wacce tayi da wacce hatta shahara ta shahara da gulma ta shahara da dokan maganganun mutane har ta kai matsayin da dama daga an ganta labari za ta bada kin shiga uku kin lalace wallahi saboda wannan abin da kike yi hallakar da kanki ne kike yi manzo Allah yake cewa wannan mutumin zai zo ga ladan ya zo da shi amma kuma zai zo ya zagi wani yayi da wani ya ci mutuncin wani ya ci kudin wani ya bigi wani yayi waye wani za a riga dokowa ana biyan su ana dokowa ana biyan su ana dokowa ana biyan su an ladan nashi gaba ɗaya sai ya kare kuma sai ga wasu sun zo sun tsaya Allah mu ma ya mana kaza a biya mu sai ladan ya kare ladan da yake da ya riga ya kare sai su ce Allah ai mu muna da zunubi a dauki zunubin mu iya gurgurdan abin da yake da mu sai a ce sai a kara mu sai a daga dokan zunubin su ana kara mu a dokan zunubin su ana kara mu manzo Allah yake cewa karshe wannan mutum sai a ja shi a gidan wuta da shi me ya ja mushi zalunce shi me ya ja mushi yawan surutun shi yawan magana sai yayi magana shi akan kowa iya da kyau matuƙa mu ga cewa mun kama bakin mu ko ba abin da yake hallakar da mu a yau sama da halshen mu wallahi haka kawai zaka zauna ki meje kafa ki tai da mutane wani yazo zai wuce ayi da shi wacce za ta wuce ayi da ta wani kaza wacce kaza wacce kaza wani kaza Allah kiyaye to shine ana Abdullahi ibn Abbas yake ce alalihin al-ayyam wannan mutumin da yake aibanta mutane muqatil yake cewa annal humaza ta abinda yake cewa al-humaza alladhi yaftabu bil ghiba shine mutumin da yake yi da mutane ta bangaren yi da su yayi tai da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai atadaruna mal ghiba suka ce manzo Allah yake kun san me yake cewa ghiba yi da mutane suka ce zikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyama imana wacce ta aikata kaza bata so a hadi sai ka zo ka hadi wannan shi yake cewa yi da mutane manzo Allah ya ce koda abin akwai shi a jikin mutum ka zo ka hadu wannan abin a cikin wasu jama'a matsala ne kuma za a lissawa shi a matsayin cewa kai da shi shi a tsarin addini babu zancen yi da mutane ba abu ɗaya ne kawai in na aikata abin da ba daidai ba ka ce in kana da daman da zaka mun nasiya ka mun nasiya kin aikata abin da ba daidai ba in kina da daman da zaki mata nasiya ki mata nasiya in babu daman ja bakin ki shiru amma a rika yawo da magana wacce ta yi kaza wacce ta yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya ce wacce ta ce wannan aibi ne da tashi hankali mai girma a cikin rayuwar musulmai yace wallumaza abinda yake cewa allumaza alladhi yaghtabu fil wajhi mutumin da zai rika yi da ku amma ba magana zai shi ne ake cewa zumbi da Hausa ko ta hanyar in zaka wuce a nuna ka ko da gira ko da baki ko kuma a rika da ido a rika ishara ana duba shi kuji ta ita ce tai kaza ko wani makamancin wannan da baki za a rika ishara to wannan shi ake cewa allumaza to Allah ya ce azaba dai ta tabbata ga dukkan mutumin da yake yi da mutane kuma yake zumbensu kenan yake yi alghiba sannan kuma yake allazi yaghtabu an-nas fil wajh yake zumben mutane ta hanyar nuna su da kyahuce akwai wanda in ta shahara wajen yi da mutane dama ba magana take ba kawai sai dai ta rika nuni ko kuma ta bo wacce a nuna kaza ci ga kaza kaza din ne yayi an yi kaza ko wacce ta yi kaza ko da makamancin wannan da aka ai hankali shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza sai yace allazi jama'a malan to idan zamanto wannan sura ko kuma wannan aya ta sabka akan alwalid ibnu mughira ko kuma ubay ibnu khalaf ko kuma zamanto jamil ibnu amir al-thaqafi ko wani wannan Allah yace allazi jama'a shine mutumin da ya tara malan ya tara dukiya kuma ya tara kudi wa addadahu kuma ya lissafe kudin nan tsaf ana cikin lissafi nawa daga cikin masu kudi mutumin da zai kwana iya lissafa kudi sai ya kwana fare yana lissafa kudi akwai wanda mafi yawancin lissafin shi da yake da dare da dama yake sai kwana iya ilga kudi ya tara kudi kuma ya lissafa su ya hada kansu waje guda ya san raskawar lissafin su yanzu a dalilin wannan yake ga cewa shi ya yi ƙarfin kowa a dalilin wannan yake ga cewa shi zai aikata abin da ya ga dama ba wanda ya sai taka mishi birki kuma so da yawa dukiya tana sa dan adam ya zamanto ya fandare wa Allah ya bar dokokin Allah baya jin abin da Allah da manzon shi suke ambatawa saboda yana dubi zuwa ga cewa iyada shi yasa ba kowa yake kudi ba ya kai labari shi yasa a talakkan dan da kike wata kila haka Allah yake so ya ganki mana Allah yana so imani ke da wama kasancewar ki mutum ne kirki mai kokarin karatu mai kokarin biyayya ga miji mai kokarin kaza ana so ki da wama akan haka daga yau kin balle ke shiga cikin wata haraka to wallahi in ba hankali ba khamsu salawat ma sai ga gare ki kuna cikin hada kuna cikin tuwa kuna cikin ba dama zaki saki abakai ki saki kawaye yanzu daga da kawaye ki masu zuwa masallaci ana ta karatu a yanzu kuma ɗan duniya ne ɗan ya za a ci duniya ne sai ai sallah ma ba ku san ba ai sallah dukiya ba kowa bane zai iya samun ta yawan lahiya shi sa Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li'ibadihi
walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ta walau basata Allahu rizqa li'ibadihi inda Allah ya yinwata wa bayi arziki bimana kowa ya zama mai kudi kaga na harko haka babu wata hikimar za ta iya bayuwa saboda aka ce kowa iya da kudi kaga akwai matsala kenan babu wani aikin da za a samu wani mai aiki yana yi kowa shi zai ma kanshi aikin da misali yau in salon gakka ta cika duk kudinka kai ne zaka zame kafan wandanka ka darbe tsotsanka ka shiga kwashi abinka saboda kudi ne zaka bada a maka wannan kudin ba mai bukatar su to hikimar Allah subhanahu wataala bata bayu ba akan ta kowa zaman to mai kudi kuma sannan inda aka bayar da kudin kowa zaman to mai kudi Allah ce labaghaw fil ardi da kaga banna a ban kasa yanzu misali ka dubi irin kasashen mu yanda mutane suke da yunkurin saba ma Allah duk da talaucin da ake ciki fa kaga gida ne malam abige rukunnan gidan gaba ɗayan su kowa talaka ne na ki da karawa amma yau aka ce ana wani buki a cikin talaucin nan sai an yi yunkurin da za a kirawo makada dole sai an kada a cikin talaucin nan duk wani abin da ake yi na ba daidai ba wallahi su ba za su yi kasa a gwiwa ba to ka kadarta cewa wannan mutane inda kudi gare su a cikin babun ma ana ta kokarin sai an saba ma Allah to ina ga in yalwata wadata ta zo Allah ce labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha bari da Allah yana safkar da wannan dukiya bi kadarin ma ya sha gurgurdan yanda Allah ya ga dama saboda Allah shine masani game da abin da ya shafi bayi kana zuwa makaranta kana qiyamu kana karatun qur'ani kana aikata ayyuka alheri kana ziyartar yan uwanka wallahi la Allah saboda talaucin da kake ciki ne wanda ya taimaka maka akan yin wannan aikin yana yiwa daga yau in cika zaman to wata attajira ta kasa da kasa a neme ki a cikin duk wani aikin alheri a rasa ki babu ki kin shiga hada kin shiga business kin shiga tuwa da kai kawo Allah kiyaye da haka mutum halin da ka tsinci kanka sai kamar Allah subhanahu wataala godiya kai insha Allah ta'ala ne kamata mu dakata kenan aya ta biyu a cikin suratul humaza kenan gobe insha Allah sai mu dasa daga inda muka tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تكررنا اللي حدث والسلام با والله من كان هي ينزل نزول زونا نتنا كان دي اقارها قولي ان شاء الله